أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان وبركم دا هدوا a wannan waje ne albarka a wannan rana mai albarka ta alhamis 6 ga watan safar shekara ta 1442 bayan jirar annabi alayhi salatu wassalam, wanda ta zo daidai da 24 ga watan September shekara ta 2020 miladiya. Wannan shine zaman mu na 15 a cikin karatun wannan littafi na Umdatul Ahkam. Kuma in ba manta ba, a karatun mu na wannan satin mun tsaya ne kan hadisi na 58 a littafin da ke hannuna, amma a wannan da ke hannun ku na jin zai kai wajen na na 60 ko 61 ko da 2. Za mu tashi cikin farkon babin da ke magana akan falalar sallar jam'i da kuma wajabcinta. Mai littafin ya ce babu fadli salatil jama'ati wa wujubiha, babin da zai magana akan falalar sallar jam'i da kuma wajabcinta, wato wajabcin halartarta. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة. متفق عليه. وانا حديث أنكر وشتها يسلنا عبد الله بن عمر الله يجلس دشيد ما هيتم سادك ننسو صحبين كما أنا كرغا سبك ننسو cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yana daga cikin mutanen da suka lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yayi fice wajen ilimi, yana daga cikin sahabban da suke fice wajen ilimi, dan ya kasance wato ya zama rumbu na ilimi wadda da yawa daga cikin sahabbai ma radhiyallahu anhum sukan yi fatawa a wajensa, kuma ya kai cikin waɗanda ana iya yin shawara da su har akan al'amuran da suka shafi gudanar da harkokin mulkin al'ummar musulmai, saboda wato ilimin da Allah ya bashi. Abdullahi dan Umar radhiyallahu anhu daga gare shi aka rawaito wannan hadisin, yana cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تيا من زان الله إرادة أمن شان الله استبتا غريش ياتي صلاة الجماعة صلى الجمع تفضل صلاة الفرد تنا في تكر صلى المتن ب27 درجة لدرجة 27. كما أن حديث بخاري يرويتوش مسلم ما يرويتوش. وأن حديث موضوع سشيني fifikon da ke tsakanin sallar mutum ɗaya da kuma sallar jami'i. Ma'anar hadisin kuma a dunkule, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana ba wa kowane aiki gwargwadon darajarsa, ko kuma Allah subhanahu wata'ala yana ba wa kowane aiki gwargwadon darajarsa, da haka ya sanya sallar jami'i ta zama ta bibici sallar mutum ɗaya, wato wacce mutum ɗaya ya yi ta a gida, ko da ma dai a masallacin ne ko ma a ina ne, to sallar jami'i ta bibice ta da daraja 27. wannan fifikon da kuma nannankawar darajar ta faru ne saboda dalilin sallar jami'i ta kunshi wasu sha'air na musulunci wato wasu alamomi na musulunci kamar haka kamar wato haduwar zukatan masallatan da kuma haduwar jikunan su a wajen yinta sannan sallar jami'i ta fi sallar mutum daya da darajar cewa a cikin ta akwai wato nuni na yin biyayya ga jagora da jagora guda saboda za ga duk yawan jama'ar gaba ɗayan su limami ɗaya ne yake musulmanci to kaga wannan yana nuna kenan jama'ar musulmai su haɗe kansu su zama gaba ɗayan su ƙarƙashin hukuncin shugaban su sai da yi sannan sallar jami'i haida tana nuna wato wani tamrini ne na yin biyayya da kuma goyon baya da ya kamata a bayawa shugaba saboda a sallar jami'i za ka ga in limami bai yi ruku'u ba wanda zai yi ruku'u in an yi ruku'u in limami bai dago ba wanda zai dago haka nan in limami bai tafi sujada ba wanda zai tafi sujada to kaga wannan ana nuna maka kenan hatta al'amuranka na yau da kullum ka zama mai yin biyayya ga shugabanni kuma sannan a cikin sallar jami'i akwai wato gurza hancin makiya musulunci saboda makiya musulunci kullum bukatar shi ne ya zama jama'ar musulmai suna raguwa ba wai karuwa ba to amma sallar jami'i kasancewar za a fito a wannan ya fito wannan ya fito wannan ya fito gaba daya an zo an yi sallar nan to waɗanda ba musulmai ba sai wannan ya ƙara gurza hancinsu kuma sannan kwarjinin musulunci ya ƙara shiga cikin zukatansu to za su gane cewa lallai jama'ar musulmai suna da yawa daga cikin abin da za mu fahimta ko za mu cira na fiqihu a cikin wannan hadisin shine cewa wannan hadisin hujja ne ga malaman da suke ganin ingancin sallar mutum daya su ne wato jamhurin malaman musulunci ko mazahibuna ahlus sunna wal jama'a malikiya shafi'iyya hanafiya da hanbaliya duka sun tafi akan sahihancin sallar mutum daya duk da cewa bai yi koyi da sunna ba shi mutum ɗayan amma sallarsa in yi shi kaɗai ta yi a kun waɗannan malaman da wayannan mazhabobin sai dai a mazhabar imam Dawudu Zahiri wato mazhabar zahiriya su suna ganin cewa duk wanda ya yi sallah shi kaɗai to sallarsa ta ɓaci ba ta karɓu ba sai dai sai ya saki ba ta yi ba in dai bai da wani uzuri uzurin ma kuma ya zama karɓaɓɓe ne a shari'a wato ya zamto bacci yake har aka yi sallar jami'i aka idan ko kuma ya zamto a bai da lafiya ne ba zai iya takowa ya tafi masallacin ba dai sauran uzurai waɗanda shari'a za ta iya karɓa to in babu irin waɗannan uzuran mutum ya yi sallah shi kaɗai to imam Dawudu Zahiri da shi da ɗan mazhabarsa suna ganin cewa sallarsa ba ta yi ba amma kuma suna da hujjarsu ba wai da kasu ke maganar ba suna da hujja shi ma kuma hadisi ne wanda ya inganta a gun malaman hadisi da dama an rawaito shi an yi sunan Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man sami'an nida'a fa lam yujib fa la salata lahu illa min uzri duk wanda ya ji kiran sallah amma bai amsa ya taho masallacin ba to babu sallah gare shi sai dai in yana da uzuri wato in yayi sallah shi kadai ma annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta yi ba sai dai in yana da uzuri wannan hadisin kamar yadda na kawo shi Imam Abu Dawud ne ya rawaito shi sai dai a cikin isnadin sa wasu malaman sun ce tana da magana akan hadisin saboda akwai wani rarraunan mutum kwaya daya shine Yahya ibn Abi Hayya al-Kalbi yana cikin mazajin isnadin hadisin dan haka shi kuma yana da rauni shi yasa wasu suke cewa hadisin bai inganta ba amma kuma dai hadisin akwai Ibn Hazm al-Zahiri ɗaya daga cikin jigajigan malaman mazhabar zahiriya din ya ruwaito hadisin ta wata hanyar daban wadda babu shi wannan mutumin mai raunin a cikinta wato a cikin littafinsa al-Muhalla ya ruwaito hadisin ta hanyar Suleiman bin Harbi daga Shu'ba daga Habib bin Abi Sabit daga Sa'id bin Jubair shi kuma daga Abdullahi dan Abbas hadisi ne kuma marfu'i dan haka kaga hadisin dai ya inganta kenan hadisin ya inganta sai dai malaman sauran mazhabobi kamar Maliku a Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Abu Hanifa su sun dauki wannan la salata lahu din cewa babu sallah gare shi sun dauka cewa ba shi da cikakken ladan sallah amma ba wai cewa sallarsa ba ta yi ba
amma su mazhabar zahiriya sun daba kan cewa sallar ta sama ba ta yi ba daga to kaga wannan duka yana nuna mana wajibcin in dai kunnan ka yaji sallah yaji kiran sallah to lalle ne ka je ka amsa kiran sallah ka je masallaci to sai malamai kuma suka yi sabani menene hukuncin tahowa dan yin sallar jami'i wasu malaman suka ce farilla ce ta ainihi shine wannan shine ra'ayin Abu bin Abi Rabah da kuma Imam al-Auza'i da Imam Ahmad dan Hanbali da Ibn Khuzaimah ɗaya daga cikin manyan marwayta hadisi da Ibn Hibban ɗaya daga cikin marwayta hadisi kuma har ila yau yana daga cikin mazajin Jarh wa Ta'dil da kuma Ibn al-Munzir mai at-Targhib wa Tarhib sun tabbi akan cewa lallai halartowa dan yin sallar jami'i to farilla ce ta ainihi wani baya daukewa wani to wasu malaman kuma suka ce farilla ce ta kifaya kaman wato Imam Shafi'i da kuma da yawa daga cikin malaman mazhabin Hanafiya da kuma Malikiya sai dai kuma a cikin Malikiyar ma akwai wadanda kuma sun tafi akan farilla ce ta ainihi din ba farilla ce ta kifaya ba domin bambancin farillar ainihi da kuma farillar kifaya shi da farilla ta kifaya idan wasu suka ji to sun dauke wa wasu yawwa ita kuma farilla ta ainihi to wajibi ne akan kowa sai ya ji to dan haka gaskiya masu magana farko cewa farilla ce ta ainihi a kan sallar jami'i to su suka fi karfin hujja kamar yadda wasu hadisan a nan gaba za su kara tabbatar mana akwai wani hadisin wanda shi kuma ta hanyar sunna Abu Huraira radiyallahu anhu ka rawaito shi shi kuma a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallar jami'i ta fi sallar mutum daya da daraja 25 sai malamai suka ce to menene dalilin jin an ce 27 yana an ce 25 to dan haka malamai din sun yi fassara da dama amma magana dai mafi karfi shine wannan ninkan darajojin abu ne wanda ya fi karfin fahimtar dan adam Allah shi ya baro kansa sani dan haka kawai dacewa yana ga Allah subhanahu wataala wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu ar-rajul fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dha'ifa وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاه من تزر الصلاه متفق عليه واللفظ للبخاري وانا حديث بخاري ومسلم ده سنه روايه مستعير سيدنا ابو هريره الله يرضى عليه سي دي wannan kamar yadda muka ji hadisin lafazin bukhari manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul rajul fi jama'atin sallar mutum a cikin jami'i tudha'afu ana ninninka ta ana nannin kaladanta ala salatihi fi baiti bisa sallar sa da yayi a cikin ɗakin sa ko a gidan sa wa fi suqi ko a cikin kasuwar sa ko a kofar shagon sa to ana nannin ka sallar da yayi a cikin jami'i akan wace a kasuwa ko a gida 25 dha'ifa wato ninki 25 wadhalika wannan ko ya faru ne annahu idza tawadda'a fa sarar wudu'a cewa idan mutum yayi alola kuma ya inganta alolar ya kyautata ta kuma kharaja ila almasjid sannan ya fito zuwa ga masallaci la yukhrijuhu illa as-salatu babu abin da ya fito da shi daga gidansa sai wannan sallar da zai je a masallaci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam yakhtu khatwatan bazai wani taku bazai taka wani taku ba illa rufi'at lahu biha daraja faci sai an daukaka darajarsa da wannan takun da yake wahudda anhu biha khati'a kuma sai an kankare masa zunubai daga gare shi fa idza salla idan kuma ya shiga masallacin nan yayi sallah tare da jama'a to lam tazil salat lam tazil malaikatu tusalli alayhi malaiku ba za su gushe ba suna yin addu'a gare shi ma dama fi musallahu matubar ya kasance anan inda yayin sallah malaikun suna cewa Allahumma ighfir lahu ya Allah ka gafarta masa Allahumma arhamhu ya Allah ka ji kansa wala yazalu fi salatin ba zai gushe ba yana cikin ladan sallah ana ta rubuta masa ladan sallah man tazara salata mutakar sallace yake jira ma'ana misali in ana yin sallah kamar karfe 2 ko karfe 1 da rabi ko ma dai yaushe ne mutum ya taho masallaci tun san da yake kiran sallah ko kuma tun ma kafin a kira sallah mutum ya taho masallaci to wannan taho wanda yayi zo ya zauna masallaci to malaiku suna taya masa addu'a suna taya masa addu'a matakar dai wannan zaman da yayi ya zauna ne dan jiran sallah shi ma dai wannan hadisin mawdu'in sa shine yana magana ne akan mufadala wato fifitaka tsakanin sallar jami'i da kuma sallar mutum daya da kuma bayanin sababin fifikon ladan kuma a cikin wannan hadisin an yi maganar wato salati da mala'iku ke yi wa mai jiran sallah to wannan salati na mala'iku din shine yi wa mutum addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara yace suna cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa wannan hadisin yayi fa'idantar da mu cewa lallai inganta yin alola ko kuma kyautata alola da kuma fita zuwa masallaci dan yin sallah to yana daga cikin abubuwan da ke ƙara ninninka wa mutum ladan sa a gun Allah kuma yana daga cikin hanyoyin samun gafarar zunubai da kuma daukakuwar darajoji a lahira kuma wannan yana faruwa ne gurgurdan yawan takun da bawa yayi daga gidansa zuwa masallaci shi yasa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu labarin wasu mutane daga cikin sahabban sallallahu alaihi sun sayar da gidajensu da ke nesa da masallaci wai za su dawo kusa da masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya musu cewa ai ku koma can inda kuke yafi muku don babu wani taku guda da za ku yi don ku taho masallaci face sai an kankare muku zunubai an dauka darajojinku kuma Allah ya ba ku lada da suka ja ku shikenan suka ji suka mayar da kudin suka karbi gidajen suka ci gaba da zama wannan hadisin haila yau ya fa'idantar da mu cewa lallai malaiku suna yin addu'a gabawa matukar yana nan a inda yake sallah ma'ana matukar ya shigo masallaci yana zaune to malaiku suna masa addu'a suna nema masa gafara da kuma rahmar ubangiji kuma ana rubuta masa ladan sallah matukar dai sallar ya zauna yake jira kuma duka wayannan suna dalilan suna daga cikin abin da yasa sallar jami'i ta bibici sallar mutum ɗaya domin wanda ya sallaci shi kadai a gida ba zai samu wannan ladar ba bai samu ladan wannan takowar zuwa masallaci ba ba zai samu kuma ladan salatin da malaiku za su yi masa ba wannan hadisin abinda za mu riƙa na daga hukunce-hukunce na fiqhu a cikin wannan hadisin akwai hujja ga malaman da ke ganin ingancin sallar mutum ɗaya kamar yadda zai gabata haka nan a cikin za mu riƙa daga cikin wannan hadisin cewa mai yin sallah shi kadai baya samun wannan ladan sai wanda yayi a jami'i kuma sallar jami'in ma sai wacce aka yi ta a masallaci wanda aka yi ta a gefen hanya ga masallaci sai mutum ya ci zuwa masallaci sai ya bude wani gun hira a mai da shi wai shine tamkar masallaci ai sallah kuma a tsaya ana hira to nan gun ba za su samu irin wannan ladan ba sai wanda yayi sallah a masallaci kuma sallar jami'i a masallaci shike samun wannan ladan abu na biyu ko na uku da zamu riƙa daga cikin hadisin cewa yin sallar jami'i a gida ba ka samar da abin da ake nema saboda a cikinta babu bayyanar da sha'air na addini abu na hudu kuma wasu daga cikin jama'ar malamai sun kafa hujja da wannan hadisin cewa babu wani fifiko tsakanin wanda yayi sallar jami'i a cikin mutum 100 da wanda yayi sallar jami'i a cikin mutum 1000 duk ɗaya ne to sai dai wasu malaman da ce musu a'a ai akwai wani hadisin kuma da ya nuna fifikon jami'i yawan gurgurdan yawan jami'i gurgurdan yawan ladan mutum wani akwai wani hadisi na sayyidina Ubayd bin Ka'ab hadisi na marfu'i yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar wa anna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu yin mutun yayin sallah tare da wani su jam'i kenan su biyu to ya fi lada fiye da sallar su shi kadai wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajuli haka nan sallar sa tare da mutun biyu ya fi yayin sallah tare da mutun tsayen raka wama kasura fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala gurgudan yadda mutane suka yawa to gurgudan haka yafi lada abun Allah yafi soyuwa abun Allah madaukakin sarki an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asqalus salati ala almunafiqina salatul isha'i wa salatul fajr ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم هزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأهرق بيوتهم بالنار رواه مسلم wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi ta hanyar sayyidina Abu Huraira Allah ya yarda da shi manzo Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace asqalus salati ala almunafiqina salatul isha'i wa salatul fajr mafiya nauyin salloli akan munafiqai sune sallar isha'i da kuma sallar alfajr wato sallar asuba kenan walau ya'lamuna ma fihima da a ce su munafiqai sun san abin da ke cikin sallar isha'i da sallar asuba na lada la'atauhuma aida sun zo wa waɗannan sallolin walau habwan koda da rarrafe ne ko kuma koda da jan gindini walaqad hamamtu haqiqa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na himmatu an amura bis salati dan yi umarni da sallah fa tuqama sai a tsaya da sallah kuma amura rajulan sanan sai umarci wani mutum wa yusalli bin nas sai wa mutane limanci ya musu sallah kuma an tsali kuma ai bi rijalin ni kuma sai in tafi tare da ni akwai wasu mazaje ma'ahum huzamun min hatabin tare da su akwai dami na wato kirari ko na tankar dabino ila qawmin la yashhaduna as-salata mu tafi zuwa ga gidajen mutanen da ba sa shaidantar da sallah ma'ana ba sa halartar sallah a cikin jama'a fa uharrika buyutahum bin nar sayin kone gidajen su da wuta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana magana ne akan shi ma dai sallar jami'i da kuma girman laifin saba wa sallar jami'i mutum ya zama bai ji ba to yana da laifi mai girma kwarai da gaske a mu dubi dai tausayi da rahama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ce lalle zai je kone musu gidajen su kaga abu ya zama ya girmama kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya bada labari cewa lalle sallar isha'i da sallar asuba sune mafiya nauyin salloli akan munafikai fiye da sauran salloli saboda me suka zama sun fi nauyi saboda sauran salloli munafiki zai iya yin su saboda ana ganin sa in bai yi ba an san bai yi ba kamar azhar la asar magriba in mutum ya zama baya yin su za a san baya yi amma sallar isha'i sannan an koma gida saboda kaga sai mai imani ne zai baro gida ya tawo masallaci ya zo yi sallah yawa kuma sannan akwai duhu sallar isha'i da sallar asuba duka akwai duhu kaga sai mai imani ne zai tawo yi amma munafiki tun da dama dan mutane yake yin sallar wai za qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalilan haka ubangiji yake idan za su tashi zuwa ga sallah to sukan tashi ne suna masu kasala yura'una an-nas suna masu yi dan mutane su gani wa la yazkuruna Allah illa qalilan ba sa yin zikirin Allah sai dan kadan a iqama ko a kiran sallah yawa dan ba sa ambatan Allah sai dan kadan idan ko sallar asuba kaga lokaci ne da bacci ya fi dadi to nan ma babu wanda zai katse baccin sa wajen karfe 5 ya tashi kintsa ya tawo masallaci sai mai imani sadan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan kuma a cikin wannan hadisin zamu fahimci cewa wannan hadisin hujja ne ga malaman da suka faɗi wajibcin halatar sallar jami'i cewa ita wajiba ce farilla ce ta ainihi ba farilla ce ta kifaya ba saboda da a ce farilla ce ta kifaya tunda wasu sun zo wasu masallacin har za a yi sallar tare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce to zai je har gida gun waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i a kowane gidajensu ba da a ce ta kifaya ce to kaga waɗannan da sun zo masallaci sun ɗauke waɗancan da ke gida yawwa yawwa don haka farilla ce ta ainihi a cikin wannan hadisin akwai bayanin girman laifin zama a gida ba tare da an je an yi sallah a jami'i ba kuma abu na uku da za mu cira daga cikin hadisin shine halalcin ƙona gidan mutum idan laifinsa ya girmama kamar da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ƙona gidajen ƴan radda aka riga ƙona gidajensu haka nan abu na hudu da za mu riƙa cikin hadisin shine halalcin yin uquba ga wanda ya zamto baya halaltar sallar jami'i al'ada sake nan shi ba zai je ya yi sallah a cikin jami'i ba to wannan ya halatta shugabanni su yi masa uquba sarkin gari ko alƙali zai iya sawa a kamo shi a masa hukunci عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى الصلاة إلى المسجد فلا يمنعها إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعنهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعنهن وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وانا حديث أنكر قوشي تاني سيدنا عبد عمر الله يدلسو shi kuma daga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace idza ta'azanat ahadakum imra'atuhu ila almasjidi idan matar ɗayan ku ta nemi izinin sa cewa za ta tafi masallaci ta yi sallah fala yamna'ha kada ya hana ta kala to lokacin da Abdullahi dan Umar ya faɗi wannan hadisin sai wani daga cikin ƴaƴansa mai suna Bilal bin Abdullahi sai yace wallahi lanamna anna kaji wai shi mai kishin matarsa sai ce wallahi mu sai mun hana su fa qala mai riwayar hadisin sai ce fa aqbala alaihi abdullahi sai mahaifin nasa abdullahi dan umar ya juyo gare shi fa sabbahu sai zage shi sabban sayyi'an mummunan zagi ma'ana ya masa fada mai zafi ma sami'tuhu sabbahu mislahu ban taba jin sa yayi masa irin wannan fadan mai zafi ba qaddu tunda nake wa qala sai yace masa ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina baka labari daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi wa taqulu kai kuma kana cewa wallahi lanamna annahunna kana cewa wallahi sai kun hana su wa fi lafzin a cikin wani lafazin kuma na hadisin cewa akai la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana bayin Allah mata su shiga masallacin Allah wannan hadisin yana magana ne akan halaccin fitar mata zuwa ga halatar sallar jami'i a masallatai da kuma wajibcin ba da izini gare su kafin su fita sannan kuma da wajabcin ba da izini gare su je sallar jami'i din a masallaci amma idan ya zamto babu fitina in an amintu daga fitina babu wata fitina da za ta iya faruwa na wannan hadisin ya fa'idantar da wajabcin yin izinin miji ga matarsa cewa wajibi ne mata izini idan ta nemi izininsa za ta fita zuwa ga masallaci ta halarci sallar jami'i
da kuma haramcin hana su dan suje su halarci sallar jam'i din in dai matukar dai babu wani abin da ake tsoro idan da wani abin da ake tsoro to wajibi ne a hana su fikin hadisin kuma shine abu na farko shine a cikin hadisin akwai hujjar haramcin hana mata halarta masallaci idan suka nemi izinin yin haka da kuma wajibcin yin izini gare su dan suje su sallar jam'i din a masallaci sai dai kafin a ba su izinin halartar masallaci don yin sallah to akwai wasu sharuɗai waɗanda wasu hadisan suka kawo su idan waɗannan sharuɗan ba su cika ba to ba za a yi musu izini ba sharuɗi na farko shine duk matar da za ta fita zuwa ga masallaci don halartar sallar jam'i to wajibi ne ya zama ba ta sanya turare ba idan ta zama ta sanya turare to ba za ta je ba idan ko ba ta shafa turare ba ko ba ta fesa turare ba idan ya zanto ta shafa wani mai mai kamshi ba za ta je ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin wani hadisin yana fadar siffar da mata za su fita don yin sallah a masallaci yace wal yakhrujna wa hunna tafilatun su fita ba tare da suna kamshin komai ba ba tare da sun yi wani ado ko wani abin da zai dau hankali ba kuma wani hadisin wanda aka rawaito ta hanyar Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud tace manzo Allah tsira da mutum Allah sabata a gare shi ya ce idza shahidat ihda kunnal masjida fala tamassabiban idan ɗayan cikin ku ya kuma ta yi za ta halarci masallaci to kada ta taba turare kada ta shafi turare wannan domin cewa shi turare dalili ne na fitina saboda turare ko kamshi yana daga cikin abin da ke daukar hankali yana daga cikin abin da ke tada sha'awa kuma duk wani abin da zai iya tada motsa sha'awa ko daukar hankali to shi ma yana daga cikin abin da ta dalilinsa za a hana mace fita din ba wai masallaci ba ko gidan biki ne yawwa kamar ta sanya hijabi mai wani ado na musamman ko ta sanya wani gilashi a idanunta ko ta yi wani ado dai ta caba wani ado wanda duk inda ta wuce sai an bita da kallo to wannan ba za ka bada ta fita ba duk taurin kanta ba za ka bada ta je biki ko koma menene ko koma menene ba za ka bada ta fita a irin wannan yanayin ba yawwa amin haka nan abu na biyu ko sharadi na biyu shine dole ne mace ta fita a cikin sutura cikakkiya wadda babu wani wanda zai ganta ya gane wannan wace ce matar wani ma'ana ta yi sutura ta sunkume jikinta yadda babu wani siffa na jikinta da zai rika bayyana a fili ba irin dressing din da matan yanzu suke yi ba wadda mace tana sanye da hijabi da komai a jikinta amma da kusan tsirara ma take to kaga irin wannan barin su ta fita bai halatta ba irin waɗannan barin su ta bai halatta ba domin tun a zamanin sahabbai radhiyallahu anhu tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayanin irin tufafin da mace za ta sa da ta fita masallaci yace ya zamto dani guda na tufafin yana jan kasa dana Aisha radhiyallahu anha tace ya rasulullah ai sai su tsirara kuma zara sallallahu alaihi wasallam sai ce to a sanya kamar zira'i guda yana jan kasa zira'i guda wato kamu guda kenan haka eh ya zama yana jan kasa eh warai kwa to kaga wannan kenan a zamanin sahabbai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya dana Aisha radhiyallahu anha da kanta take cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riski wannan zamanin ya ga irin fitinar da mata suka kago kansu to da ya hana mata fita zuwa masallaci to kaga fa matan wancan zamanin masu kunya masu tsoron Allah irin matan fa da in aka kada kugen jihadi fitowa suke aje har su aje a yaki kafirai ba irin matan yanzu ba fa ba irin matan yanzu ba wanda akan kudin cefa ne ma sai ta ci ma mutunci ba irin na yanzu ba to irin wayancan din ma nana Aisha radhiyallahu anha tace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga irin abin da suke yi a zamanin to da ya hana su zuwa masallaci to ba lantana irin na yanzu sayyidina Umar radhiyallahu anhu wata rana ya taba cewa matarsa ni zuwa masallacin nan da kike ba na so yace a to ya zaka yi ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a hana mu yace to shikenan baya da zan yi ta ci gaba da zuwa masallacin ta kullun da asuba sai ta je da ita za a yi sallah asuba sannan ta dawo gida to wata rana sai ya riga ta fita da ya riga ta fita sai ya samu lungu ya labe ta zo wucewa ya ganta ya shira ta ya tabbatar ita ce sai ko ya ruko ta tayi ta kumce da kyar ta kumce ta ko ya sake ta ta koma gida ya wuce masallaci ya je sallar sa bayan yayi sallah gari ya waye ya fito ya dawo gida sai zo ya same ta ta cika tana batsiya yace a wace yaya dai dokin je masallacin ko nace a zamani ya baci yau da wani kato ya rike ni da kyar na kauce tace daga yau na daina zuwa masallaci a gida na rika sallata yace to ai dama na ga miki nace ki rika zaman ki a gida ki to haka suke su haka suke su mata dai wata za ta tambaye ka abu kace a ban yadda ba wallahi ban yadda to sai ku yi ta rigima to ka ga fa to ai shine wallahi ba lalle bane tabbas to dama shi sai da ya tabbatar matar ita din ce to sai ya mata hakan to kaga wannan kenan to ina ga kuma matan yanzu suna tafiya kaga mace ce mata aurenta da komai za ta dauki hotonta ta sa a Facebook za ta dauki hotonta ta sa a Instagram maza waɗanda ba muharramanta ba su gani suna yaba ta suna yaba surar jikinta ko siffar halittarta idan kuma tana jin daɗi to mace ce fa kana da kana auren mace amma tana da aboki a can a university inda take yin digiri tana da aboki zai bugo mata waya ko kuma ya zo ya ziyarce ta har gida wai abokinta ne kai magana ta ce abokinta ne to kaga irin wannan duka yana nuna mana irin yadda zamani ya zama abin da ya zama saboda haka a wannan zamanin bai halatta ka bar matar ka ta fita zuwa sallar jami'i ba domin irin suturar nan da aka ce su yi cikakkiyar sutura irin ta musulunci a yanzu ba sa yi domin irin wannan hijabin da suke sawa a yanzu sai ga gara ma gyale irin gyalen nan na iyayen mu tsofaffin nan na da yawwa wannan mayafin da in sun yafa shi babu wani abu na siffar jikinsu da za ka ga ya bayyana kama irin hijabin yanzu wanda mace in ta sa za ka ga gaba daya kwanta kuma a jikinta hijabin to ai kaga wannan kusan da kadan yafi babu za a sa shi ya zama har ƙasa to amma kuma ya bayyana duk wani gume tudu a jikin a jikin dan adam to ya bayyana a jikinta to me amfanin sa bata buya ba fitilar dai da ake gudu din to bata buya ba ana cikinta dan haka abin da yafi shine mace ta samu yadda iyayenmu na da suke yi shine turmi guda dama ai zani uku ne ko a turmi zani guda ayi riga da shi da dan kwali zani guda ayi zani da shi zani guda kuma shine na rufa ka gani to ai kuma za ka ga in suka ka lura yanzu ka ga da tijiwa ta sako wannan to za ka ga ya fi sutura jikinta fiye da wannan hijabin da mata ke sawa Allah ne ya kiyaye mu daga fitina zamani ne gashi na kwance mutanen zamani din shi zamani kallau yake mutanen ne suka lalace yawa abu na uku shi kwance sharadi na uku shine ya zama fitar da daddare ce ya zama fitar da daddare ce saboda inda rana ne fitinar ta fi yawa saboda kallo yawa saboda a wani hadisin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓanci dare din yace izasta'azanakum nisa'ukum billayli ila almasjid fa'zanu lahunna idan mata yanku suka nemi izininku za su je sallah a masallaci da daddare wato kamar sallar isha'i kenan fa'zanu lahunna to ku musu izini amma fa wannan ba fa sallar ba fa yana nufin sallar abin nan tahajjud ba tahajjud kam lokaci fa tahajjud kam kasancewar ana yin shi ne a 30 din dare ta bi harata matar aure ta fito saboda girman fitinar da ke cikin abin nan saboda haka dole ne a kula da wa'annan abubuwa kuma a cikin wannan hadisin mun rikicewa bai halatta ga mace ta fita ba ko da zuwa masallacin ne ko ma zuwa ina ne sai da izinin mijinta din da kaga anan din ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba cewa mata yayi kawai ku fita ba in lokacin da kuka ji an kira sallah ku fita ku je ku sallah masallaci a da maza yayi magana yace idan matar ɗayan ku ta nemi izinin sa za ta je ta sallah a masallaci to kada ya hana ta kuma cikin wannan hadisin abu da uku da zamu rika shi ne yin wato jan kunni ga duk wanda zai bijire wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko wane ne domin a wani gun na karanta cewa wannan Bilal dan Abdullahi din an ce Abdullahi dan Mas'ud bai sake masa magana ba har ya bar duniya saboda wannan dalilin ya ga mar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yayi tawaye to tun daga nan ku bai sake mar magana ba har ya bar duniya kwarai da gaske warai da kace bai sake mar magana ba har ya bar duniya to kaga wannan yana nuna mana duka yadda sahabbai radhiyallahu anhu da aka ya kamata duk wanda in kaga danka ko danka ko dan uwanka ko ma waye kaga ya kaucewa koyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ne ka darabtar da shi wallahu a'lam anan za mu tsaya insha Allah sai Allah ya kai mu ranar Lahadi za mu dora daga nan inda muka tsaya da fatan Allah ya amfana da mu da abin da muka karanta abin da muka kuskure cikin shi Allah ya yafe mana Allah ya shirye mu kara mana shiriya Allah ya kara mana fahimtar addini subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hadi ma mana addu'a Thank you.